This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 2531, 41 da kuma 60. A Niger za a iya kama mu kai tsaye a gidajen radio amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Muna nan kuma koda yaushe akan shafinmu na internet wato voahausa.com. Assalamu alaikum alaikum Mahmud Lalo ne tare da Aliyu Mustafa Sokoto muka sake dawo muku a daidai wannan lokaci inda za ku ji cewa jam'iyyar PDP ta gudanar da ɗaya daga cikin manyan tarukanta na farko tun bayan da ta sha kai a zaben da ya gabata sai dai kuma taron
bai samu halartar akasarin iyayen jam'iyyar ba irin su General Babangida Malam Adamu Ciro ma Adamu Maina Waziri Ken Innamani da sauransu
A jamhuriyar Niger kuwa rautani daga yankin Difa na cewa dakarun kasar sun yi lugudan wuta akan wasu sansanonin ƴan kungiyar Boko Haram
Rahotannin na cewa sun shahe dukkan ƴan Boko Haram ɗin da suka kai wannan farmaki.
To yau muna so ne ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan batun taron da kungiyar kasashen Turai da shugabannin Afirka ke yi a ƙasar Malta domin tattaunawa kan matsalar kwararar bakin hauri. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a barkanku da wuni. Kungiyar kasashen Turai ta ce za ta bayo kasashen mana Afirka zanzurutun dala Amurka miliyan 2,000 domin su kasashen Afirka su yaƙi talauci da kuma tashi-tashi hankalin nan da ke sa mutanensu suna tashi suna ƙaura zuwa kasashen Turai. Sannan kuma kungiyar ta EU ta Turai ta ce tana shirye wani gagarumin taron ƙasa da ƙasa in Allah ya kai mu ƙarshen watan nan na Nuwamba ko kuma farkon watan gobe na Disamba domin a tattauna wannan matsalar ta 'yan gudun hijira. Shugabar kasar Jamus Angela Merkel wacce ta bada wannan sanarwa a ƙarshen taron kolin da suka yi da wasu shugabannin Afirka din a Valletta babban birnin kasar Malta ta ce wannan taron yana da matukar muhimmanci domin a tunkari wannan matsala ta 'yan gudun hijira tun daga watan Janairun shekarar nan da muke ciki dai kasashen Turai suke ta fama da 'yan gudun hijiran da yawan su ya kai 140,000 wanda galibin su suka fito daga kasashen Eritrea, Nigeria, Somalia da Sudan kawai amma idan ka hada hancin dukkan ƴan gudun hijiran da suka kwararo nahiyar Turai din daga can wato daga dukkan kasashen duniya yawan nasu zai kai kuma 800,000 wanda daga cikin su 300,400 suka mutu yayin da suke tsallake tekuna
mayakan kurdawa tare da taimakon jiragen yakin Amurka sun yi nasarar cafke wasu daga cikin yankunan da ke wajajen garin Sinjar na arewacin Iraki din daga hannun mayakan ISIS waɗanda rundunonin kurdawa da Amurkawa suka soma kaddamar da dimbin harare daga asubahin yau rundunar sojin na kurdawa ta ce suke rike da kayyuka da dama dake bangarorin wannan garin sannan kuma sun kame hadda wani babban titin da ISIS ke amfani da shi wajen jigilar kayanta na ayyaki wato na aiki tsakanin garin Mosul dake hannun ISIS din da gabashin Iraki da kuma birnin Raqqa dake cikin ƙasar Syria wanda ƴan ISIS din suka ce shine headquarters su Wannan titin ne ISIS ke amfani da shi wajen aika makamai da mayaka da man fetur da sauran kayan aiki da mayakanta ke amfani da su. Sojojin kamar wato 7,500 ke cikin wannan kokari na afkawa ISIS din.
Hukumomin 'yan sandan ƙasar Italiya sun cafke mutane da dama a samaman da suka kai cikin wani shirin haɗin gwiwa da wasu ƙasashen Turai na farautar mutanen da ke da alaƙa da wannan aƙida ta ta'addanci. Hukumomin sun ce samaman ya auna kungiyar wasu mutanen kurdawa ne da ke zaune a ƙasar Norway wanda aka ce suna gudanar da wasu ayyukan bayan fage ta hanyar duniyar gizo wajen neman mutanen da za su inge za su je Iraq da Syria su taya ISIS yaƙi. A cikin samaman da aka yi ne aka cafke mutane 6 a can Italiya din 4 a Ingila da kuma 3 a Norway. Ko bayan su an gudanar da samaman a wasu gidaje kamar 26 da ke ƙasashen Italiya din da Jamus da Finland da Norway da Switzerland. Da kuma Burtaniya.
A yau Alhamis ne ake sa ran kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya zai fito da wani sabon ƙuduri mai neman a samu zaman lafiya a ƙasar Burundi tare da yin barazana wato saka kafar wando da duk wanda ya nemi kawo cikas a yankurin maido wa ƙasar kwanciyar hankali. Ƙudurin zai nuna damuwa game da ganin yadda tashin hankali ke daɗa ƙaruwa a ƙasar da kuma nuna ɓacin ran ganin wato rashin haɗin kai a tsakanin jinsunan mutanen ƙasar ta Burundi. Haka kuma ƙudurin yana neman dukkanin masu ruwa da tsaki a cikin lamarin da sa-da-kai da ƙoƙarin sulhuntawa na shugaba Uganda wato Yoweri Museveni ita ma kungiyar hadin kan kasashen Afirka ta AU ta nuna alamun cewa tana iya kutsawa cikin lamarin na Burundi don kashe wutar rikicin. Duk wannan tarzoma da ta faro ne daga watan Afrilu da ya gabata, to lokacin da shugaban kasar ta Burundi Pierre Nkurunziza ya bayyana kudurinsa na tsayawa zaben neman wa'adi na uku akan karagar mulki, matakin da jam'iyyun adawa suka ki amincewa da shi. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To a Najeriya, jam'iyyar PDP ta gudanar da ɗaya daga cikin manyan tarukanta tun bayan da ta sha kai a zaben da ya gabata. Daga Abuja ga wakilin murya Amurka Nasiru Adamu Hikaye da ƙarin bayani.
Babban taron yunkurin farfado da PDP da shine irinsu na farko to rasa madafun iko a ƙarshen watan Mayu bai samu halartar akasarin iyayen jam'iyyar ba, irinsu Janar Babangida, Malam Adamu Ciroma, Adamu Maina Waziri, Ken Innamani da sauransu.
And we believe it is good for our members, our leaders to air their views. So this conference is an opportunity.
Dama sakataren labarun jam'iyyar Oli Samitu ya ce za su yi yunkurin haɗe hancin kan 'yan jam'iyyar ne na gaskiya don magance dalilan da ya sa suka rasa madafun iko. A karo na farko, PDP ta bakin shugaban kwamitin taron Raymond Dokpesi ta ba wa 'yan Najeriya haƙurin aikata ayyukan da ya sanya 'ya'yanta suka zama 'ya'yan kuka masu jawo uwarsu jifa.
Sunana Muhammad Usman Ribadu, na zo daga jihar Gombe. Wako shi ne kawai Allah ya kawo wani abu daban. Ya shiga jam'iyya ya kawo mata matsala, kuma kowa ya fahimci inda matsala yake, kuma matsalan an samu mafitarsa.
Wace irin adawa za su yi ne don sake tasiri a dandalin siyasar Najeriya? Sanata Walid Jibrin shine sakataren amintattun jam'iyyar.
Abinda ya kamata mu yi, na farko mu yarda cewa mun yarda da ikon Allah. Allah ya karbi mulki daga hannunmu, ya ba wanda yake so. Mu sake kuma yarda da shi shugabanmu Goodluck Jonathan. Ya yi mubaya'a kafin a gama faɗin zaɓen nan, ya yarda da ikon Allah. To idan shi Jonathan ya yarda da ikon Allah, shugaba ne na Najeriya wanda mu muka sa shi a wajen, to mu suwaye da ba za mu yarda da ikon Allah ba, me zai sa mu kauce hanya na waɗansu abubuwa daban? Yanda nake kallon adawa ba zage-zage ba ne, ba cin mutuncin jama'a ba ne shi ne adawa. Ba ƙaƙa gida ka dubi kaman kana mulki shi ne adawa ba, a'a. Wato za ka dubi yanayi ne na abinda Turawa suke ce issues, shi ne za ka yi adawa. Idan mutum ya yi wani abu wanda ba daidai ba, ka faɗi ba daidai ba ne, ba tare da ka zage shi ba.
A uzurin da ya bayar na rashin halartar taron, Janar Babangida ya ce ya zama dattijon siyasa ne da ya dace ya koma bayan fage, kuma da kaucewa take-taken neman bashi takarar shugaban ƙasa a inuwar PDP a shekara ta 2019, da ya ce lokacin da ya dar Allah ya kai shekaru 78 a duniya. PDP dai ta yanke shawarin maida ɗan takaranta na shugaban ƙasa yankin Arewa a wannan lokacin, wanda aka ga tuni tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau da tsohon gwamnan Jigawa Sule Lamido na cikin waɗanda ake sa ran za su yi yunkurin samun tikitin. Nasiru Adamu Ali, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Mai haƙuri yana dafa dutse, in mai izan wuta daure bala.
To a gaida Nasiru Adamu Ali Kaya daga Najeriya, sai jamhuriyar Nijar, inda rahotanni daga yankin Difa ke cewa dakarun ƙasar sun sake kai wani samami a sansanonin ƙungiyar Boko Haram, kamar yadda za ku ji a wani rahoto da Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
Su 'yan Boko Haram ɗin sun kai hari ne a gehen Boso a cikin daren jiya, inda suka halaka fararen hula hudu. Sojojin Nijar sun darkake su a wani mataki na ayita ta kare su nisanci iyakan Nijar Najeriya a wannan yankin. Kanan da wani malami wanda ya nemi na sa kai sunansa domin dallan tsaro ya yi mini cikakken bayani.
Wannan labari haka nan ne saboda a jiya Laraba su 'yan kungiyar Boko Haram sun taso daga sansanuwa su inda yake a cikin ƙasar Najeriya, suka zo nan kusan garin Boso, suka ga hari, aka samu asara rayuka fararen gwanda mutum guda hudu, inda sojoji su ma suka fatattake su inda suka kashe fiye da su 20 a harsashen jama'an da suka ga gawaye waɗannan 'yan Boko Haram.
Su dai askarawan jamhuriyar Nijar, rahotannin na cewa sun shahe dukkan 'yan Boko Haram ɗin da suka kai wannan farmaki domin tabbatar da galabar su a iyakokin Nijar Najeriya a gabascin jamhuriyar ta Nijar. Kuma malamin ya ƙara labarta mana cewa a cikin daren jiya ne da wuri-wuri su 'yan Boko Haram ɗin suka so su yi shan mata.
Da dare ne suka kai wannan harin, da dare ne ba sosai ba hakan gare.
Da wuri-wuri kenan. Na'am, kuma dukkan su waɗanda suka yare an kashe su gaba ɗaya.
zai wahala a ce wani ya huta saboda farmacin da soji suka kai ba farmaci bane na wasa.
Haruna Mamman Bako, birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka, daga birnin Kwanni a Shanguriyar Nisha.
Sun watsa birni kaza har da kauye, kowa a firigice ba lafiya, da muggan diya a cikin namu soja ba su da niyyar zaman lafiya. A kauye birane misalin su baga sun yi ta gilla gabaki daya. Ta'ala mashiri gani gare ka.
Kuma da Allah, yanzu kuma sai batun kurara ƴan gudun hijira zuwa nahiyar Turai, inda kungiyar kasashen Turai da shugaban Afirka ke yin taro a ƙasar Malta domin tattaunawa kan yadda za a shawo kan wannan matsala. Daga Lagos, Babangida Jibril ya aika mana da wannan rahoto, wanda ya fara da jin ra'ayoyin mutane dangane da wannan batu.
A to ai, in kaga an je ne wannan abu, sai dai an gyara mana ƙasar mu. Yau ana gyara mana ƙasar mu, to wannan abin da zai je ne wannan abubuwa ma zai je Turai, saboda ana wulakanta shi, ana mishi wanda ba a san ka, saboda launin fata da sauransu. In dai shugabannin muna kiran su gyara mana ƙasar mu, saboda ba kowa ke so ya je wahala ba tun daga arziki a ƙasar mu.
Halin da matasa suke tsintin kansu a Afirka, matakar shugabannin Afirka ba za su zo su yi wa matasan Afirka abin da ya kamata su musu ba. Sadan musu da aikin yi, mutum ya gama makaranta bai da aikin yi, to matakar ba a yi wannan gyaran ba, mutane ba za su daina fita daga kasashen su zuwa kasashen Turai don neman ma kansu maslaha ba.
To na san a can baya ka kana ɗaya daga cikin wanda suka taba zuwa har Libya akan hanyar su na Turai kafin ka dawo. Kana ganin kai har yanzu kana da kudirin zuwa?
Da zahiri duk wani abin da yake faruwa ajali ne. Kana gida ma kwanan ka kare mutuwa zaka yi. Saboda haka na mamu kudirin ya tafiya ba fashi. Wanda suka faru abin da ya faru a Italy, Allah ya ji kansu.
Kodayake a koda yaushe mahukunta na bayyana kokarin su na inganta jin dadin matasa, bisa ga dukkan alamu matakin ba zai samu nasara ba sai an hada karfi da karfe waje daya tsakanin mahukuntan Turai da Afirka. Baban Ejibrin, murya Amurka daga Lagos, Nigeria.
Duniya kamar shigar rawa ce, wannan ita aka tasa.
Tokan wannan batu na kwararar bakin haure, muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kuna ganin kudaden da kasashen Turai ke shirin baiwa kasashen Afirka domin magance matsalolin da ke haddasa kwararar bakin hauren za su taimaka wajen dakile wannan matsala? Sai mun ji daga gare ku, amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To kira mu na farko ya zo ne daga garin Ajakuta. Wane ne akan layi? To muna jinka.
An amura wanda ake magana a kan masu ba da taimako. Ka san abubuwan da suke faruwa mun mutanen Najeriya ko kuma mutanen Afirka. Wato muna da abubuwan da za mu taimaka kanmu ko kuma abubuwan da za mu yi wa kanmu kamar gona da sauran waɗansu ayyuka. Kuma irin wannan kuɗaɗen aka baya galibi inda za a yi aiki da su bisa yadda Allah ya ce ko kuma yadda za a taimaka jama'a. To da an samu wani sarari a ciki.
Kuma da lamun gode ga kira daga Nasarawa. Wane ne akan layi?
To alhamdulillah, assalamu alaikum. Kuna tare da Garba Salim likitan radio na garin Ababun
Dogon. Wa alaikum assalam mallam Garba, muna jinka.
Jami'an Nasara. To zahiri a gaskiya wannan taro da ake na kokarin tallafawa ƴan gudun hijira na duniya. Ina fata wannan taron da ake zai kasance su kasashen Afirka su ma gaba daya sa hannu domin mu ma muna da misali kamar ƴan gudun hijira na Boko Haram din nan da na Libya na Afghanistan. Idan ka dube su duka za ka ga ƴan gudun hijiran nan sun bar muhallinsu, sun bar ainihin iyalinsu da gidajensu suna a gigice. To wajibi ne shugabanni na kasashen duniya gaba daya da masu hali waɗanda Allah ya hore musu abin hannu da kamfanoni su tallafa wa waɗannan bayin Allah.
Malam Garba, mun gode ga kira daga Taraba. Wane ne akan layi?
Abdullahi da Dogon da Gazi.
To Malam Abdullahi, muna jinka.
Gaskiya muna tsare da bin shi da gurbin nan, muna godiya sosai.
To madalla, mun gode Malam Abdullahi kenan daga jihar Taraba. Batun da muke tattauna akai shine batun kurar ƴan gudun hijira zuwa nahiyar Turai. Ga wani kira daga Gombe. Wane ne akan layi?
Bello ne daga Gombe.
Wane?
Bappa Bello.
To Malam Bappa, muna jinka.
Ana magana batun ƴan gudun hijira da suke
bakin haure da ke kwarara daga kasashe daban-daban musamman daga nahiyar Afirka zuwa Turai domin neman abin yi da kuma neman mafaka a wasu wurare akan abin da muke tattauna akai kenan. Me ra'ayinka akai?
Ke ra'ayina ina gani akan matsalolin da
to na gan mun rasa Baffa, da fatan zai sake kiran mu. Ga kira daga Kebbi. Wane ne kan layi?
Ina ha Muhammadu Mustafa Laba, kamar da kai.
To Malam Muhammad, muna jinka.
Watan abubuwan da ke faruwa dangane da ainihin lalurori na gudun hijira din ga. Gaskiya don rashin adalci ne na shugabanninmu. Saboda kajiba turawa dangane nan wasu yawancin abubuwan da suke samu na Afirka ne suke samu. Sannan mu kuma manya-manya mu a da shugabannin sai ka iske sun yi rubutu da dukiya ta mutum fiye da dubu. Kuma ba abin da dame su, ba a hukuntar da su. Kamar abubuwan da ke faruwa ko kuma suka faru wannan ƙasa ta mu ta Najeriya lokacin wasan gwamnati da ta wuce.
To Malam Muhammad daga birnin Kebbi, mun gode kwarai. Ga kira daga Nasarawa. Wane ne akan layi?
Zuwa Musa ne mutum ba Allah ba.
To Malam, muna jinka.
A wato dalilin da mu mun gode hijiran nan da ake fama da shi. Wato su turawan wato Allah ne ke kama su. Domin su zai suke daure wa shugabanni mugayen jirgi suna zalintar talakoki.
Menene dalilin ka?
Kama mulki da zai bari ba. Ya kama yin shekara 25 shekara 30. In an yi magana talakoki sun yi fasojoji jami'an tsaro su tarwatsa su da kisa da kora. Ku shi fa su turawa ne ko masu daure ma wannan jirgi ne ko tun farkon su suka hanawa.
Tuma da lamun gode da wannan ra'ayi naka. Ga wani mun samu yana kira daga Bauchi. Wane ne akan layi? To naga kaman layi nashi ya katsi. Batun da muke tattaunawa shine kan batun kurara ƴan gudun hijira ko kuma bakin haure zuwa nahiyar Turai daga Afirka kenan, inda suke zuwa neman mafaka. lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai a ƙara wato 1, wato alamar ƙari plus kenan, sai a saka 1. Ga kira daga Abuja, wane ne alai?
Abdullahi mai shayi ne, limamin masallacin Jabi Gareji Abuja.
To mana Abdullahi, muna jinka.
To ni abin da nake bayani akai, saboda waɗannan yan gudun hijira dukkan rashin adalci ne na ainihin shugabanninmu, wanda idan da ake suna kwatanta irin yadda Turawa suke yi, to da ba a samu irin rashin halaka yi wadda ake munka da cikin ba a ciki ba.
Mala Abdullahi, baka ganin kaman su ma wani lokaci masu wannan ɗaukan hanya su ta mutuwa a kan teku suna ci da zuci?
Gaskiya ne haka ne. Ai, ka san mutum idan ruwa ya kama mutum a wuya aka ba shi takobi, ai muka hannuwa yake yi.
To ra'ayin Mala Abdullahi kenan daga Abuja. Ga wani kira daga Adamawa, wani ne ya kallai?
Sunana Babayi Muhammad Arago daga Gombe.
To muna jin ka Malam Muhammad. To ina ga shi ma kaman layin nashi ya katse. Ga kira daga Jigawa, wane ne ya kallai?
Malam Husaini mai kalanda ne daga Hadeja local government.
To Malam Husaini mai kalanda, muna jin ka.
Daidai, labai daman ta maudu'in da ake
abin da muke tattauna akai Malam Husaini shine batun kurara yan gudun hijira ko kuma bakin haure zuwa nahiyar Turai daga Afirka. Shin me kake ganin za a shawo kan wannan matsala?
Shawara ta ni dama ba ta wuce illa gwamnatoci su rika adalci.
Malam Husaini kenan daga Jigawa, mun gode kwarai. A gurguje ga wani kira daga Abuja, wane ne ya kallai?
Sunana Baballe, ina kira daga Abuja.
To Baballe, muna jin ka.
Tsakani da Allah abin da yake faruwa, wato mu kanmu mutane ba mu da adalci, ba mu taimaka mu irin waɗannan mutanen. Kuma ya kamata a ce akwai wani account wanda mutum in yana son ya bada gudunmawa zai tura, ko talaka ne ko mai kuɗi, saboda kamun ɗauki alhakin mu dinga ɗaura ma manya shugabanni. Dole sun muna. Abin da yasa na ce haka, idan mutum idan muka tashi mu ma muka yi ƙasa muka fara bada namu gudunmawa, to su taimaka manya za su taimaka su ma su bada.
Baballe, mun gode kwarai daga Abuja kenan. Ga kira daga Zamfara, wane ne akan layi?
Kuna magana da Isa Muhammad Kauran na Mora.
Malam Isa Muhammad, muna maka barka da zuwa wannan fili. Menene ra'ayinka?
Yawa, ra'ayina a nan shine ya kamata hukumomi su kula, sannan kuma jama'a su taimaka da gudunmawa, abinci da sauran kayayyaki domin kaucewa tallafa ma wayannan bayan Allah.
Amma Malam Isa, a kowane lokuta da dama akan ce su madan da suke wato yin tafiya akan teku su je kasashen turan ba wai sun rasa wani abu na hannu bane, zaka ga mutum ma ya tafi da makudan kudade a hannunsa. Ya kake, me zaka ce game da haka?
Ya kama kansu kuma sun nemi wasu harkokin ba dole sai sun yi cikin kasashen su ba.
To mun gode Malam Isa. Ga kira daga Bauchi, wane ne ya kallai?
Sunana Suleiman Yarima daga Nisa.
Malam Suleiman, muna jinka.
To babban waɗannan matsaloli dai na ƴan kwararan gudun hijira zuwa kasashen Turawa kan kasashen Yamma, a wani abu yake dawowa ba rashin adalci da su kasashen Turawa suke ma kasashen Afirka da nahiyar da Asiya. Amma yake kawo irin waɗannan matsaloli duka.
Amma Suleiman, yanzu haka kasashen na Turai suna kokarin su ba da tallafin kusan dala a euro biliyan 2 ga kasashen Afirka. Me zaka ce game da haka?
A kafafin watsa labarai kawai suke faɗan wannan, amma a zahiri ba sa taimakawa din. In gaskiya ne su kawo machineries da za a yi amfani da su, that is kayan kere-kere na ayyukan hannu da abubuwan da zai taimaki al'umma da mutane.
To Malam Suleiman, mun gode. Ga kira daga jihar Plateau, wane ne akan layi?
Bala Komanda ne daga jihar Plateau.
To Malam Bala, muna jinka.
Bayanin da zan yi dai lokacin da zan yi akan wayannan kuɗaɗen da ita kasar Amerika za ta turo ma Najeriya da shi, to gaskiya sun cancanta ne su yi hakan, kuma sun duba sun ga Najeriya ta dace a taimaka mata da wayannan kuɗaɗen.
Malam Bala, mun gode. Ga kira na ƙarshe daga Kwantagora, wane ne akan layi?
Mai magana shine Abdulrahman Aliyu.
To Malam Abdulrahman, muna jinka.
Ni shawaran da nake ba waɗannan masu hawa ruwan nan suna hasarar rayukansu, su yi haƙuri da abin da za su samu a cikin gida, Allah kuma ya sa mishi albarka wasa da rayukansu haka.
To, da wannan kira na Malam Abdulrahman daga Kwanta Gora a jihar Neja muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyi na, kuma gode ƙwarai da gaske.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana manufofin gwamnatin Amurka. Saif al-Adel wani mai laifi ne kuma wanda ake zargi daga cikin manya-manya ko kuma jigajigan ɗan kungiyar ta'addancin nan ta Al-Qaida Network, wanda ake nema ruwa a jallo sakamakon alaka da wani bam da aka taɓa danawa a shekarar 1998 a ofishin jakadancin Amurka dake Dar es Salaam, Tanzania da kuma Nairobi a ƙasar Kenya. Asalinsa ɗan ƙasar Misira ne. Yana da bakin gashi da idanu masu duhu. Sannan kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yadda suka kuma haɗa gwiwa da ƙungiyar nan ta jihadi da ake kira Egyptian Islamic Jihad. A cikin sunayensa da aka kuma sani, akan kira shi da Ibrahim Al-Madani da kuma Muhammad Ibrahim Makkawi. Ɗaruruwan mutane da aka kashe a wannan hari na ofishin jakadanci da kuma dubbai da suka ji ciwo a wannan wuri, wanda ya haɗa da 'yan ƙasar Kenya, 'yan Tanzania da makamantansu. Akwai Amurkawa guda 12 a cikin waɗanda suka mutu. A cikin laifukan da yake aikatawa da makamantansu, ana zargin Al-Adel da aikata kisan kai. Haɗa kai a yi kisan kai. Tare da haɗa kai domin lalatawa da kuma tarwatsa dukiyar Amurka da sauran ayyukan ta'addanci. A cikin wani shiri na ba da lada daga hukumar shari'a ta Amurka, sun ba da damar $5 million ga duk wanda ya ba da wani bayani ko kuma wata sila da ya zama sanadin kama Al-Adel ko kuma hukunta shi. Sannan kuma Amurka ta yi alkawarin cewa duk wanda ya ba da irin wannan rahoto to za a bincika da kyau, sannan kuma za a tabbatar da cewa labarin da ya bayar da gaske ne, sannan kuma za a tabbatar da lafiyarsa da kuma tsaransa, sannan za a ɓoye sirrinsa na cewa ya bada wannan bayani. Kai Amurka ta ce in ma ya kama za mu iya canzawa wanda ya bada wannan jawabi wuri domin bashi tabbacin kariya. Saboda haka idan kana da labarin da ya shafi wannan mutum Al-Adel, to za a iya tuntubar ofishin jakadanci na Amurka mafi kusa da kai a je ɓangaren ofishin tsaro a bada bayani, ko kuma a shiga yanar gizo www.rewardforjustice.net, ko kuma a aika da saƙon email a rfj@state.gov. Zan maimaita email ɗin rfj@state.gov, sai a aika da saƙo. Sharhin muryar Amurka kenan mai bayyana manufofin gwamnatin Amurka.
Wannan haka ne kuma yanzu ga Aliyu ya kuma dawowa da labarai amma takaici.
Kasashen Turai sun ce za su bayar na Afirka zanzurutun dala Amurka kamar $2 million domin suna Afirka ɗin su yaƙi talauci da kuma tashin hankalin da ke sa mutanensu suna gudu suna ƙaura zuwa kasashen Turai. Sannan kuma ƙungiyar ta Turai ta ce tana shirin za ta shirya wani gagarumin taron ƙasa da ƙasa in Allah ya kai mu ƙarshen watan nan na Nuwamba ko kuma farkon watan gobe na Disamba domin a tattauna wannan matsalar ta 'yan gudun hijira ɗin. An ce galibi 'yan gudun hijira suna fitowa ne daga ƙasashe irin su Eritrea, Najeriya, Somalia da Sudan, kuma yanzu yanzu kamar 'yan gudun hijira 800,000 suka shigo cikin nahiyar ta Turai, wanda daga cikinsu 300,000 suka halaka yayin da suke ƙoƙarin su tsallaka teku.
Thomas Sauro, da aka makawo ƙarshen shirin namu ne baki ɗaya, sai kuma gobe za mu sake dawowa in Allah ya yarda da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ali Mustapha Sokoto da ya tani gabatar da shirin, da Daniel Brown da ya bada umarni, da kuma Mr. Franklin Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya, daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.